haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma da Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a makon da ya gabata aka gudanar da bikin yancin yan jarida a duk fadin duniya inda ake bita da kuma waiwayen abubuwan da suka faru ga yan jarida halin matsin tattalin arziki da gidajen radio da talabijin da gidan jaridu masu zaman kansu suka fada ya saka gamayyar kungiyoyin ma'aikatan yaɗa labarai a jamhuriyar Niger ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta gaggauta tallafawa kafafen don fitar da su daga barazanar durƙushewa da suke fuskanta sanadiyar annobar covid 19 sakataren kungiyar Sulaimani Bra yace
gidan jaridu da yawa namu na Niger sun shiga cikin wani yanayi in kuma wannan abun ba san ba kai wani abu to wasu gidan radika da tele da jaridu suna ma iya likewa shi yasa mu a wajen mu wannan babbar kungiya ta Maison de la Presse muke kira ga gwamnati da ayi gaugawa a san wani matakin da za a dauka dan tallafawa da radika da duka yaldu na Niger dan su gani yadda za su fuskanci wannan alubal da ta damu kowa da kowa
ministan watsa labarai na jamhuriyar Niger Salisu Muhammad Hadi ya bayyana cewa gwamnatin kasar na da masaniya a game da halin da wannan annoba ta jefa kafafen yaɗa labarai kuma yace gwamnati a shirye take ta taimaka musu
ni da kankai na nan na hada mu gwamnati na ce ya kamata ta taimaka yan jarida da gwamnatin ma da kuma masu zaman kansu saboda mun sai kokarin da suka yi irin aikin da suka yi ga wannan annoba da ta zo cikin wannan duniya gaba dai wallafa bayanuka suka yi da kuma su shaida mutane ku yi hankali don ga cewa zakka Allah shi kaye kasar mu jiya gaba dai kuma kai duniya gaba dai to wannan abubuwa mu mun ji dadin sosai kuma mun tabbatar cewa gwamnati na nan nan zuri shi da ni kakana zai a taimaka mu aiki da sun da akwai committee an kasa to ka san sha'ani duka sai nazari a ga abin da ya kamata yi mu dai zamu da kufa in Allah ya yarda mu gani ka kai kamata sa mu taimaka dan mun san ko mina su kai kasa kenan in ba yau an tallafa musu ba ina ganin sai su kai kasa gaba dai kenan ko ba za mu yarda ba abokan aiki kamar ɗan jarida da wannan gwamnati da wannan zaman kansu a ba su kasa insha Allah da za mu duddu bar da kamata mu yi a samu wannan ba taimaka mai jarida nan Niger kun bana ma da an kai wannan ana kasa na zan rusko na ajiba a gani inda duka duniya wani gari ne samu inci na jarida 157 cikin duniya cikin kasa sai 180 jin na kasa ta 57
a tsawon shekaru 30 na demokradiya a nan Niger an samu kakuwar gidajen talabijin masu zaman kansu a kalla 15 hada da gidajen radio kusan 40 da gwamnatin jaridu waɗanda ke aikin yaɗa labarai da faɗakarwa ba dare ba rana
bayan gudanar da bikin yancin yan jaridu ta duniya a makon da ya gabata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa labaran bogi ko na ƙarya ka iya tunzura tashin hankali da kiyayya a tsakanin al'umma musamman ma ta dandalin yaɗa labaru ta yanar gizo ga wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani
A sakamakon shigowar kafofin watsa labarai ta hanyar shafukan sada zumunta yaɗa labaran ƙarya ya zama ruwan dare ta yanda sai an yi da gaske kafin a iya magance matsalar musamman a wannan lokaci da ake fama da barazanar cutar COVID-19 a cewar wani matashi mai suna Jamil ya kamata mutane su tabbatar da sanya hancin labari kafin wallafa shi
a waya yanzu wani kafin ya ji labarai ko a TV ko a radio shi a wadawai shi yake amfani saboda a waya ne zaka bude a Facebook ne a Twitter ne a Instagram ne anan kake sunto labaran kafin ya kamata mutane da suke yaɗa labarai a cikin wannan abu zama to suna ba da labarai sahihi
kafin zuwan kafofin sada zumunta kafofin watsa labarai irin su radio da jaridu ne aka fi dogaro da su wajen samun labarai amma yanzu kafar sadarwa ta yanar gizo ta mamaye harkar sadarwa sanata Kabiru Gaya dake wakiltar shahar jihar Kano ta Kudu ya kira ga ma'abota amfani da kafar da su kokarta wajen yin gyara ba batanci ba
an ba da dama ka fada rukunin bakinka dan gyara abu ba dan bata abu ba saboda haka kira da muke ga dukkan mu 'yan social media mu kokari mu gyara abu ba ta ba ko mutun ne laifi ka ba shawara zai gyara laifinsa amma an ka zage shi kan laifin da yayi sai ya sa mutun 100 su ce ayi abin kirki sai kuma ya dauka wannan rashin kirkin da yayi shine daidai
a tsarin mulki na demokradiya wanda Najeriya ke koyi 'yan kasar na da damar fadin albarkacin bakin su amma wasu na amfani da wannan dama wajen tada tarzoma da bambance-bambancen ra'ayi ko akida a kwanakin baya sanata Ali Sabi Abdullahi dake wakiltar jihar Neja ta Arewa ya gabatar da wata dokar hukunta duk wanda aka samu da laifin furta kalaman batanci a cewar sanatan kudirin ya gabatar da shi ne don taimakawa al'umma
ana hafa inta ko yanzu halin da duniya ta shiga ciki yanzu ga labaran suna zuwa yanzu ga inda mutane suna neman masu mai da wannan abun ana nuna bambance-bambance ga mutane bisa kan wannan abun je faru wanda ba kowa ya jama kansa ba kuma hali ne ko duniya ta samu kanta a ciki to saboda haka dokan kasa da ake amfani da ita ya nuna lokaci da za a iya take ma wasu haƙi bisa cewa su suka fara take ma wasu haƙi saboda sun kawo dalilin an kawo tashin hankali inda har aka dauke ran wasu to da wanda aka dauke ran shi da wanda yake yana daukan yana da rai yana ganin an take masa to waye ne aka fita kan hakkinsa
gani irin gudumawa da aikin jarida ke takawa masanin shari'a barista mai nasarar logo Ibrahim Faskari ya bayyana cewa akwai dokokin da ke aiki wajen hukunta waɗanda ke amfani da kalaman batanci ko na ƙarya
Allah ya baka hannu domin ka amfani da shi wajen neman makanka abinci amma wasu dandan-dandan na'urori suke yi suna bata wasu muna da isassun dokoki akan wannan akwai abin da ake kira slander wato kaje ka faɗi wani abu wanda bai yi daidai ba ko kuma wanda ya bata mutuncin mutum kai amfani da kalamu na abin nan to akwai hukunci tsatsaura akan irin wannan abun nan
shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada tsarin yancin yan jaridu kan cewa za a samu ci gaba a demokradiya idan aka rike gaskiya
Nasiru Daniya masanin ka'idojin kafafen watsa labaru da hukunce-hukuncen yada labaran ƙarya a Najeriya musamman a kafofin sada zumunta yayi mana ƙarin bayani
Abu na gaba da ya kamata kuma a ce mun tattauna game da shi shine ainihin su laifuffukan da mutane yawan yi ko kuma laifuffuka da muke aikatawa wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani wasu ko dai da gangan wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka suna da alaka da rashin sani misali mutane sun ɗauki cewa shi wannan cyber crimes prohibition act da Najeriya take da dokoki ana tsamanin kamar social media da ya shafa kuma wasu social media mutanen mu sun ɗauki kawai Facebook da Twitter su ne social media amma wato abubuwa da suka hada da YouTube abubuwa suka hada da email abubuwa da WhatsApp din nan da muke amfani da shi abubuwa ne na sadarwa ta zamani so yanzu zamu dauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na kaman jinsin mutum da jinsin mutum sai kai wani abu da zai nuna kahihi ta jinsin ka zuwa nashi ko wani abu in kai wani abu wanda da alaka da racism ko xenophobia irin abubuwan ga da suka afku ba da zai iya ba Afrika ta Kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu kasashe ɗan wasu kasashe to in kai ma mutum shi ko wani batayya ko wata magana wadda ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu to za ka iya tahiya gidan yari shekara 5 ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan 10 sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting shi cyber squatting kaman abu ne wanda mutane waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi kamar yanzu misali VOA Voice of America tana da website dinta ko portal da ake da yake da domain mai suna www.voahausa.com to yanzu kaman kawai daga Najeriya ko daga wata kasa sai mutum yanzu sai ya dai ya saci kaman VOAA sai ya kara a guda sai ya zama voahausa.com to wannan yayi cyber squatting kenan shine ɗaya daga cikin misalai so in ka ari sunan wani ko ka karo ni sunan wani da niyya ta to shi kuma kai da shi wanda zai yi kashin gidan yari shekara biyu ko kuma a ci ka tarar da za ta iya kai naira miliyan 5
Shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai dafa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku yi mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilinmu da ke Nijar Sulaiman Munfarma da Shamsiya Hamza Ibrahim a Najeriya da Nasir Daniya ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
kai kana kawo min magana Abuja Abujan da ba ai ba kana kawo min magana Abuja
to abin kuce zan magana abinda ba sani bane to ai da zan magana abinda ba sani
abin da na sani cewa akwai sakacin gwamnati
sakacin gwamnati
wannan aiwatar da wayannan matakan
a'a a duba a zanna a nazari
jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da kowa na sabon shirin na tsaka mai muna fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC yau zamu ci gaba da magana cutar nan ta coronavirus da kuma muhawara da wakilin mu ta Abuja Madina Dauda ta shirya mana da Abdulrahman Kucin da kuma Ibrahim Mudibo inda ta tona su a yau din za su tabo batutuwa da dama da suka shafi wannan matsala din dai daga cikin su shine magana samar da irin abun rufe fuska din nan da kuma tambayar ko hukumomi sun tanade su sannan kuma shin taimakon da ake cewa gwamnati ta aika akai wata laka yana kai gurin su ba da bayan haka zamu tabo magana da dakile mutane cikin gidajen su da aka yi ba ta da lokaci ba ga Madina
Abdulrahman Kucin barin tambaye ka hanyoyin da ka buka gano waɗannan bayanan da kake yi menene abin da kake ganin gwamnati ya kamata ta yi domin shawo kansu
gwamnati abun da ya kamata ta yi don shawo kansu musamman a yanzu ai akwai anguwanni ina so ki fahimci magana kyau anguwanni in har zan san cewa zan tsaya zabe ina da ƙuri'a 20,000 a anguwana asai na san kuɗin da zan iya warewa wannan anguwan 20,000 don ya isa ga alƙawarin al'umman anguwan idan mutanen anguwan ba su samu wannan haƙƙin su ba sun san ga waɗanda aka ba wa haƙƙin su mutanen wurin su su suka cinye ba gwamnatin tarayya ba ba ai wannan ba na biyu in abinci ne za a tura aya hajiya na yanzu ka gita tambaye ni fulin yuri nawa mutane nawa zan ga miki
to hajiya abin da kike so ki sani shine garmu zanna mu yi la'akari da guda kike kamar ni a matsayina na committee ina cikin member committee watsa labaru da wayar da jama'a kai na ACT to idan zan yi magana ko zan ki diga ina magana ne a bisa sani da nayi na ACT ba zan yi magana in ce na wani sojoji ba don ba san wani abin da suke ciki ba amma kamar shi Alhaji Abdulrahman Kucin yake magana watakila yana da waɗansu hujjoji masu ƙarfi wanda yake magana kai amma na tabbata kuma na imani akan cewa a nan birnin tarayya a sani da nayi dan karamin sani da nayi na tabbata wannan minista yana so ya ga cewa ya wanke wa talaka hawaye su kuma abubuwan da mutanen da ya sassa su da na gani to sanin gaibu sai Allah
to amma kwanaki kusan 10 din nan da gwamnatin tarayya ta kafa wannan umarni yasa ba a ga bambanci ba
har yanzu abin da ake so ba shine abin da ake so Allah ya
kuka shi yana magana fa birnin tarayya Abuja mu ma fa a cikin Abuja nake kuma gidana a cikin central area na Abuja yake ni ba a kauyen Abuja nake ba kuma ba
amma kuma ka san komai da
komai ba amma Allah ya kuka kamar kai
ga ya mini
kamar sai ba ga dalla zini ai ba ga dalla zini
ni aina bayar wa to kuma kamar amma ina da masu gadi
A'a kamu wancan
suna ƙarya dai muna da masu gadi
Allah so
talaka anguwan mu nan
wanda ma ba
hajiya anguwan mu nan muna talakawa ko ba ka bane sannan ma ba mu muna talakawa nan akwai ƴan jaridu waɗanda muke gani da irin tak-tak nakun nan suna kuna suna zagayawa suna ce kun ba da information ayi kaza ayi kaza da kaza da kaza in sun suna sanar ba a ba su fa ko kuma ba
su ma kansu ba
su ma masu aikin bauta su gabanin din waɗanda kuke tura suke yayo kan hanya suna maganganu kowa su ga gida don Allah kowa ga abin da za a suna bin gida to kun haƙuri da sauransu ranka da kun haƙuri fa mu ma ko kuma ba wallahi ba su ba Buhari yanzu kai kana kawo min maganar Abuja Abuja da ba ai ba kana kawo min maganar Abuja
to abin da kuke so magana abin da ba sani bane to ai ba zai magana abin da ba sani
kai kai abin da na sani cewa akwai sakacin gwamnati
akwai sakacin gwamnati
wajen aiwatar da waɗannan matakai
a'a a duba a zanna a nazari wannan ina zuwa yanzu da za a shiga sati biyu ina gani kaman hangen da nake yi shine gwamnati za ta zanna ta yi nazari ta yi tunani a cikin nan da ƴan kwanaki kaɗan ni dai ina buga kanji ina gama cewa za a yi wani abu a cikin birnin tarayya Abuja wanda na sani amma idan har ba yi ba
sabbi ne bari ga makaranta ne
amma ya kamata ka san labarin sauran wurare ba don sai birnin tarayya
hajiya tsaya hajiya tsaya da kada da hajiya wallahi abunda inda ana da niyan yi abunda za a yi cikin emergency ha ba hajiya ka zo na mana ku yau diga yanzu zuwa mangariba baka sha ruwa baka aika gaida zaka gayyara a ce kwana goma mutane ba taimake su ba a ce musan so cikin kwanciyar hankali wa kuma za ka cikin tabin hankali ko baka bane ai yiwa ka sarar mutane hajiya ni magana yiwa nake magana coronavirus bai kashe mutane ba yiwa ya kashe mutane eh ina ka bai haka hajiya sannan
hajiya ba ya guri kadan idan muka hakuri kadan nan da kwanaki ina da imani akan cewa dan uwana na san kai kana da zafin rai na taimakon talaka kuma aka ce a tafiyar coronavirus zan bayan gwamnati kaɗai ba ya kamata kamar ku da kuke da hali da kuke cikin wannan bourgeois class masu arziki ku taimaka ma talakawa da sauransu to ba gwamnati kawai ba
wallahi hajiya muna yi
to saboda haka abinda nake roƙo shine gwamnati gaskiya dole ta tashi a yadda ake kuka da sauransu ma dole gwamnati ta tashi haƙan da na'in ta ga tallafin nan ya isa wajen talaka don gaskiya mutane suna kuka kuma mu da muke tare da talaka muna yawo muna wayar da mutane kai muna samun labaru ko ta ina akan cewa fa rufe gidaje da aka yi ta yi mutane suna zaman gidan nan ba wani abu kai wani su ma da mata su fara suke da zaman gida haka
saboda haka rufe gidajen nan yana da kyau ba wai mun ce bai da kyau ba yana da kyau mutane su fahimce mu yana da kyau
to mutanen da aka hana su fita
kina tsammani hajiya yau ina da banda abun da zan ce akwai gwamnati ne sai tare ni ba ibi ba ta ba wallahi ba ai gwamnati ne ba banda abun da zan ce hajiya wallahi ba gwamnati ne ba ai for guzuma bane
a yanzu ai gwamnati ta daga kafa ta ce yanzu a cikin sati ran Litinin ran Laraba ran Asabar
shekaran jiya
aje ana aje sai abinci da sauransu
shekaran jiya da ya wuce akan yiwa fa a Kaduna har ƴan sanda sun kashe wasu mutane don sun fita neman abinci duk ba kan maganar yiwa bane ni abun nake gudu gwamnati ta yi matsala ka sai da ta laka kuma video ka shine gaskiyar magana amma a ce duk mutanen nan kowa yana cikin wahala sannan kuma ana fitar da kuɗin nan muna da record na kuɗin da ake tarar wannan wallahi duk wanda shi kuɗin nan zai amaya da shi kar ya dauka cewa ya ci ya kwana lafiya gidansa wallahi ƙarya
yake yanzu da Alhaji Kocham shi yana da gididdiga
yawa
kuma abinda nake roƙo a matsayina na dan committee idan haka ne ina roƙon gwamnati ta yi wa Allah ta yi wa annabi ta dubi talakawa da idan rahama ta yi kokari tunda an yi wa'annan kwanakin ana gida mutane suna wahala gara yanzu a fito da kwansu da kwarkwata a fito da ka abincin a ba mutane tallafi idan na kuɗi ne a basu in tallafin abinci a basu yadda shi daga kafa cewa a zo a shiga kasuwa ranar Litinin ranar Laraba da kuma ranar Asabar ya kamata gwamnati ta tashi ta yi kokarin taimaki talaka don gaskiya talaka suna cikin halin kakani kai
hajiya to ya kana gani ya kamata a dauki matakin rage kwanakin killace mutane da ake yi a gida din nan yanzu
eh kamar yanzu ma rage yayi don an bayar akan cewa cikin kwana uku nan daga karfe 10 har zuwa karfe 2 ka iya zuwa kasuwa ka dan sai abin da zaka siya ka nemi abinci da sauransu
a wayannan ranaku
ranan Litinin Laraba da kuma Asabar
hajiya
kowanne sati
banki ku banki ne kyau fi sabilillahi Najeriya gaba ɗaya duk inda kika je an saka jami'an tsaro kan hanya akwai soja akwai police akwai civil defense akwai SSS akwai migration everything wallahi tallahi mutanen nan ba a ba su allowances
su ma kansu jami'an
tsaro ne ke da girman Allah duk waɗanda suke kan hanyar nan haji abun tausayi wani sa'in ka dauki ruwa ka ba wasu su yi maka addu'a Allah ya saka da alheri don babu da zai tsaya sannan waɗanda ya kamata suke duba marasa lafiya likitoci babu abun da ake dauka ake ba su sai su ma labari suke ji amsar da kuɗi sannan medias wanda suka kamata su yada wannan abun don mutane su fahimta ba wanda ake dokar naira 10 a bashi sannan talaka wanda za a sada kudi don a taimake su ba a taimakon su wallahi kariya suke yi duk wanda yace wannan kudi tabbatar yace abun da ba zai iya hadiyawa ba wallahi za su sada kudi nan
to mu nemi hanyar mafita yanzu Ibrahim Modibo baran ji daga gade ka
to hajo
kana cikin wannan committee din wayanne irin rahotanni kuke mayarwa waɗanda suka kafa ku
to kamar yanzu wannan yana cikin ɗaya daga cikin kafofin labaru na duniya wanda duk mutanen duniya suna ji duk wanda yake jin Hausa yana fahimtar wannan tasha mai albarka saboda haka mu a matsayin mu na ɗan jarida ni da ɗan jarida ne ba ɗan ansha ta gwamnati bane dan ni ina zaman jarida na kaina ne saboda haka ni ba ɗan ansha ta ba amma na fito in taimako ga jama'a kuma taimakon nan fi sabilillahi ne har yau kamar da na ga miki dalma dai ni ban an bani ba a tun da aka fara wannan tafiyar amma abin da nake so shine yanzu tallafin nan yana da amfani a tallafa talaka
amma kai dada abin maganganun Abdurrahman Kwacham cewa an riga an cire wa'annan kudade
eh to ni ban da shaida fi sabilillahi ban da shaida amma kin ga dan wana Abdurrahman wata kila shi ya shaida amma ni ban da shaida akan cewa an fitar amma idan har an fitar don Allah dan ayi kokari yadda za a taimaki talaka kamar yadda yace yan jaridu da suke watsa labaru kamar yadda yace yan security da suke tsayawa a rana suna wahala a taimake su da kuma doktoci a cikin doktoci 4000 Najeriya da muke da shi waɗannan yawancin su ba mutuwa suke dan coronavirus din nan duk duniya doktoci saboda haka suna cikin hali kakanika suna cikin bala'in hatsari wanda dole gwamnati ta kula da su dan Allah da annabi yanzu an kusan kwana 10 ana cikin gida ana an tsare mutane saboda haka dole ne kada ai saka-saka da cire kuɗin nan da tun yanzu ya kamata da an fara a rarraba mutane kuɗin nan masu aiki su yi aiki da abin da zai kawo mutane kuzari kenan
ba irin za a yi bari maka gyara ai ban tsammanin yan jaridun ne ya kamata a cire kuɗi a baba in dai na fahimce ka da kyau ina ga gidajen watsa labaran ne ya kamata a biya su domin amfani da lokutan su da ake yi wajen wayar da kan al'umma ko ya kake gani
to ai abin da nake faɗi idan nace yan jaridu ai gidan jarida ne gidan jarida kuma yana tare da yan jarida don idan gidan jarida ta samu kuɗi za ta biya su albashi saboda haka duka wannan abun yana komowa kan yan jarida saboda kuma gaskiya ibu ko da ma yan jarida da suke yawo suke tattara labaru haja idan an kai muku alfarma me laifi a ciki
banda mu don mu ba mana alfarma
ya gaskiya a ga daga tajiya
ni magana
gaskiya ni abun da nake magana
rana da ake tijo
mana banda mu da ta shi ba sa yadda
da wannan ku ba sa yadda da shi amma yan jarida da duniya idan har suna duty under committee ko kuma suna duty suna zuwa suna yawo ga
hatsari ko da ke ba su
da ba su Allah
haji ya bari ga miki
ya kamata
mu fada maka mu gaskiya mu ji tsoron Allah shugaban kasa kada mu karrabanka su baka kunya a idon talakawa
ta gaishe ku malamai dan Allah ya kama shirin mu na gaba wanda kuma shine shiri na ƙarshe a wannan muhawara din zamu yi magana game da ko ana bada tallafi ga wanda suka cancanci a basu shi kamar ma'aikatan tsaro ma'aikatan kiwon lafiya dan asibitoci da sauransu sannan kuma shin jihohin da suke dakile wato kofofin shiga jihohin nasu dan kada mutanen su kamu da wannan cutar sun yi daidai ko kuma akwai munakisa cikin al'amarin yanzu a madadin su bakin namu wato Alhaji Abdurrahman Kwacham da Ibrahim Modibo ta ko musamman ita wakilin tamu Madina Dauda Aliyu Mustafa Sokoto ne ke muku kyakkyawar fata daga Washington mun bar ku lafiya
albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko sunana Malam Bala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wassalamu ala man la nabi ba'dahu wa ba'd. Da farko dai shi dai Ramadana wata ne na Allah subhanahu wa ta'ala mai alfarma wanda yake dauke da gafarar Allah subhanahu wa ta'ala yake tattare da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da yantar da wuyan bayi na Allah daga wuta zuwa aljanna dan haka annabi rahman sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa ne cewa kullu amali min adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajizu bihi. Hadith al-Qudsi ya tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa dukkanin aikin da bawa zai yi nashi ne illa azmi kawai. Allah ya ce azmi nawa ne ni kuma ni ke sakawa bawa da shi ko mala'iku ba san irin adadin laran da za a ba mai azmi ba. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga mai azmi akwai faraha guda biyu ma'ana farin ciki guda biyu wanda zai yi su lokacin bude baki ita ce ta farko da kuma ranar da zai hadu da Allah subhanahu wataala annabi mai sakamakon sa taimaka wa juna saboda shayar da mai azumi dai manzo Allah sai yake za a rubuta maka ladan azumi shi ma kwatankwacin ladan mai azumi ba tare da rage mai azumin guda lada ba dan a ƙarshe manzo Allah sai yake cewa a ita kunnar wala bishi kitabar ku ji tsoron wuta kula da tsagin da bino ne to Allah ta miki mu Allah afana da mu wannan azumi.
So madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Kuna sauraron BOA.